Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Kuna kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Sai kuma VOA Africa zango 102.5 duka a Jamhuriyar Niger. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da kuma Usman Kabara da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 23 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wani katafaren bom ya tarwatse a tsakiyar masu zanga-zanga a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda ya halaka akalla mutane 61. ‘Yan sanda a Jamus sun ce yaron nan ɗan shekaru 18 da ya kashe mutane 9 a birnin Munich ba shi da wata alaka da ƙungiyar ISIS ya zuwa yanzu. ‘Yar takarar neman shugabancin Amurka a jam’iyyar Democrat Hillary Clinton ta zaɓi tsohon gwamnan Virginia Senator Tim Kaine a matsayin wanda zai mata mataimakin shugaban ƙasa in har ta ci zaɓe.
Tashin gwauron zabo da kayan masarufi suka yi a kasuwanni ya tada zaune tsaye a jihar Gombe.
Dawa ya haura da sana kanta wayo tunda muke a waja buhun masara bai taba kai 10,000 ba.
A birnin tarayya Abuja kuwa batun kula da lafiya ne ke tsone wa ƴan gudun hijira na cikin gida ido.
Gaskiya muna so magunguna, kuma gaskiya muna so kamar kowanne irin container su samu su kawo mana a nan gurin, su zo su sa mana magunguna a ciki, ko da mun kasa dai a cikin wancan magani ya kasa za mu iya mu yi tantani.
Muna kuma da rahoto kan cigaban da ƴan ƙato da gora da ake kira civilian JTF a jihar Borno suka samu. Kamar kowace rana Asabar a wannan shirin, Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karantu. Wani katafaren bom ya tarwatse a tsakiyar masu zanga-zanga a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda kakakin ma'aikatar lafiya na kasar ya ce akalla mutane 61 ne suka mutu. Muhammad Ismail Kawasi ya faɗa wa murya Amurka cewa wasu mutane akalla guda 207 sun jikkata a wannan mummunan harin. Abin ya faru ne a lokacin da 'yan kabilar Hazaras ke macin cewa gwamnati ta karkato da akalar digar jirgin ƙasa da aka tsara yi ta cikin unguwarsu, unguwar da ke fama da talauci da ke tsakiyar lardin Bamiyan. Shaidun gani da ido da 'yan jaridu sun rawaito cewa akalla sun gane wa idanunsu garuwaki da dama a lokacin da bom ɗin ya fashe. Jami'ai kuma sun ce akwai yiwuwar karuwar yawan mamatan da suka jikkata a halin yanzu. Harin da yayi aka kai yayi kama da wani ne dan kunar bakin wake ta da kansa a cikin dandazon jama'a masu zanga-zanga. Shugaban kasar Ashraf Ghani ya faɗi cewa wannan hari ne na ta'addanci. Shi kuma kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce ba ruwansu a wannan lamari, a inda wasu majiya ke nuna cewa kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin. ‘Yan sanda a jihar Bavarian a dake Jamus sun ce yaron nan ɗan shekaru 18 da ya kashe mutane 9 a wani rukunin shaguna da ke birnin Munich ba shi da wata alaka da ƙungiyar ISIS ya zuwa yanzu. Jami'an sun ce sun binciki mahallinsa tsaf, amma ba su ga wata alamar da ke alakanta shi da ƙungiyar ‘yan ta'addar ta ISIS ba. Maimakon haka sun alakanta kisan da abin da ake cewa harbin bajinta ko kuma harbin neman ɗaukar fansa kan mai uwa da wabi. Domin kuwa an sami wani littafi a ɗakinsa da ake kira da Rampage on My Mind, Why Students Kill, wato littafin da ke nuna cewa me yasa ɗalibai ke kisa ko kuma me yasa ɗalibai ke sa ɗaukar fansa a cikin ransu. Yaron Bajamushan ɗan asalin ƙasar Iran wanda aka haifa kuma aka yayi shi girma a birnin na Munich, bayan ya halaka mutane 9 a ranar Juma'a ya harba kansa. Har ya zuwa yanzu dai ba wani bayanin da ya fito game da abin da ya fusatar da yaron har ya halaka mutane tare da kansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton a jiya Juma'a ta bayyana Senator Tim Kaine a matsayin wanda zai zame mata mataimakin shugaban ƙasa in har ta ci zabe. Kaine dai tsohon dan jam'iyyar Democrat ne wanda ya bayyana kansa a matsayin mai gundura, to amma yana da sassaucin ra'ayi kuma ana kallon sa a matsayin wanda ke da ƙwarewar da zai iya canza ra'ayin masu zabe su guji Donald Trump su zabi Hillary Clinton. Senator Tim yana da kima sosai a idan jama'a a Amurka da fadin duniya, sannan bai taba faduwa zabe ba kama daga zaman sa magajin gari mai daraja da kuma zaman sa gwamnatin jihar Virginia da zaman sa senator a yanzu. Hillary ta kara da cewa Tim yana cikin senatocin da aka sani game da matukar kima da kuma daraja mutane a Amurka. Kamar yadda ta fada wa gidan talabijin na CBS, Tim haifaffen Minnesota ne, yayi karatun lawyer a jami'ar Harvard, jami'ar da ta haifar da lawyer Barack Obama wanda yanzu haka yake shugabancin Amurka. Akalla an kama kuma an kukkulle makarantu akalla guda 1,000 wanda suke a Turkiya tare da dubban kungiyoyi da kuma gidauniya masu taimakawa mutane wanda shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kafa ya kuma bada umarnin cewa a rarrafe su bayan gazawar da aka yi a yunkurin kai masa juyin mulki da aka yi a Turkiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Barnan Najeriya, inda aka dauki yan kato da gora da ake kira civilian JTF aikin soja. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Wasu tsofin matasan sa kai na civilian JTF kenan da aka baiwa damar shiga aikin soja suka kawo ziyara zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don nuna godiyarsu da kuma jaddada aniyarsu da ci gaba da fafutuka da yaki da yan kungiyar Boko Haram da ma kare kasarsu baki daya. A yanzu haka dai rundunar sojan Najeriya ta baiwa matasa 250 ne damar shiga aikin soja, daga cikin waɗannan matasa na yan sa kai da ake kira civilian JTF daga jihar Borno kadai saboda irin rawar da suka taka a baya wajen yaki da yan kungiyar Boko Haram din. Waɗannan matasa sare dukkanin su 250 na sanye ne cikin kakin sarki da kuma ke jaddada aniyar su na ci gaba da fafutuka da kare kasar su, wanda gwamnatin jihar Honorable Kash Shatima ya yi ma matasar jawabi kamar haka.
Ku ne kuka yi kokuwa ko kuka yi yaki da sojoji aka samu zaman lafiya? Shekara daya da ya wuce jama'a, a tuna ba za ka bar garin nan fiye da kilomita 15 ba kana kasar Boko Haram. A nan in za ka bi ta jikwa ba za ka wuce ngowon ba, ko ngowon ma tana hannun Boko Haram. In za ka biya ta hanyar bama, kunduga ne territory namu da Boko Haram caliphate din. In ka bi ta hanyar Munguno ba za ka ma isa ga Jiganna ba, wannan kauye kusa da Jiganna nan mai kasuwa. Tungushe ne territory namu. Hanyar biyu Dalwa ne, ba za ka wuce Dalwa ba. Wajen silos din nan shine karshen kasar Najeriya. Aka waye gari, aka samu shugaba mai tausayi, aka samu shugaba mai kishi. Ya tashi ya yi sayin daka, ya tallafa mana, ya rige mana, ya karfafa mana sojojin mu, aka kwace garuruwan mu taimako da taimakon civilian JTF. Ku ne kuka yi wahalan nan, muna gode muku, muna yi muku barka da zuwa yadda kuka zo gida ku bi dokokin Najeriya. Amin. Kuma insha Allahu risk da kuka dauka a nan ba inda za ka kai ku kuja baya. Don Allah kar ku samu kunya, ku yi ladabi, ku bi doka, kuyi kishin kasa.
Shi ma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Honorable Kakashe Wulawan, wanda kuma shi ke kula da wannan kungiya na matasa da ake kira civilian JTF, ya bayyana min irin yadda suka bi na tabbatar da cewa waɗannan matasa sun samu abin yi.
Mu abin da muke so mu tabbatar wa duniya ta gane shine wayannan ba mu sa baki a ya zai a dauke su ne zai ba. Idan sun tantance sun yi meeting requirements na a dauke su, a dauke ba mu sa baki a dauki gurgu kamar soja kaga ba zai yi ba. Su ma soja ba su yi compromising standard nasu ba. Dukkan wayanda suka cancanta ne aka doka aka sa. Mu roƙon mu kawai a ba yaran nan aiki domin su ma su yi rawan azo a gani a matakan tsaro da ake dauka kuma aka taimaka.
Alhaji Bello dan Batade shine mai magana da yawun kungiyar matasan wato na civilian JTF, wanda yanzu hakan wasu su riga da sun zama sojoji. Ya yi mun bayani ne game da ayyukan nasu kamar haka.
Mun
fito ne don mu tallafawa kasar mu, mu tallafawa jihar mu Borno, saboda mu ga cewar duk wani bata gari a cikin Maiduguri da Najeriya entirely gaba daya mun kau da shi insha Allahu Rabbi. Shi yasa kake ganin civilian JTF babu dare babu rana, ko a yanzu aka ce gashi za a fita, wallahi civilian JTF hanzari yake shine a gaba, kuma duk inda ka tafi wanda zaka ga cewar civilian JTF ne a gaba kafin wani wanda zai biyo bayan su.
Alhaji Bello dan batta kenan mai magana da yawun kungiyar rundunar sa kai na civilian JTF dake jihar Borno ke bayani game da yunkurin da suka yi da kuma damar da sun suka samu na tafiya aikin sojan. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo, in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan.
Ko ija su mu ga ija su su ya mu na kote,
soja su ya mu na kote,
su
a ɗin sun ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji.
Ko ija mu da kayan ku, ko ija mu da kayan.
Bari mu rufe taskar hotannin namu a jihar Gomben, Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa tashin gwauron zabi da kayayyakin masarufi suka yi ya sa matasa fantsama kasuwar garin Talase da ke karamar hukumar Balanga suka tarwatsa masu sai da hatsi, suka kuma lalata wuraren kasuwancinsu, suka kwashi ganima. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na da ci gaban rahoton.
A tattaunawa da wani Ganau, Isa Kwali ta wayar tarho ya ta'allaka musabbabin tunzurin matasan ne bayan da wata tsohuwa ta je kasuwa domin sayan dawa.
Sababin da ya fara kan wata mata hakan nan, ita ma tana kawa sai tana sayarwa, wata tsohuwa ta je da 1,000 da ta yi mudun dawa, mudu hudu. Da ta ba 1,000 sai wancan matan ta karbi 1,000 sai ta auna mata mudu hudu. Ba canji ya sai bakin dawa ya haura 250. Sai su kwanta sai ta fara yi fita sanu a kanta, wayyo 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 wayyo. To daga nan matasa suka yi sai suka yi. Aka fara da aka sauko a sallan Juma'a ne, akwai wani ana ce masa shokalin waja, da ya magana da yawun bala waja.
Wane ne kenan bala waja?
Mai martaba sarkin waja, sarkinmu kenan. Akan cewa shi bala waja shi yana neman alfarman 'yan kasuwa. A tunda muke a waja, buhun masara bai taba kai 10,000 ba, buhun dawa bai taba kai 10,000 ba, yana neman alfarman 'yan kasuwa a sauki.
Hai layau, na ji ta bakin wani mai sayar da kayan abinci a garin Talasan kan abun da ya faru.
Dan kasuwa, abin da ya faru da mu, muna nan muna kan sayar da asi da suke da guni, muna sanne sai yara suka fito suka ce to dawa ya yi a sauka da kudin dawa. Sai muka ce to da suke kuna son haka, da ku je ku samu masu buhuna sauka da kudin. Sannan mu kuma da muka sayo muna kasawa mu gage kudi.
Ko a wajen masu buhunan nawa kuka saya?
16,000.
To ko kuma kuka sayar nawa?
Mu kuma yadda muna sayarwa 220, 240.
Ku kuna aunarwa kwano kwano ne ko? To kowane kwano kuna sayarwa nawa ne?
Muna sayarwa 240 mudu.
Mudun dawa? To
da masara da gero.
To da kuka ki sayarwa haka, me suka yi muku?
Suka ce mun ba za mu rage kudin dawan ba, mu ne da kaya mu tafi gida.
Haka ne.
Sai muka ce a sai da haka ne kicirin da kuka yi, da sai mu tafi a can tun da su da ku jaro a gojin layin buhuna ku zo ku yi mana magana. Sai suka fara ɗauka dawa, daga mai ɗauka tumbiya tafi da shi, daga mai ɗauka garara da dawan ya wasar da shi, ko su sa wuka su bar shi buhu, sai muka wace da gudu.
Wato kasuwan ne kun tashi kenan ba shiri?
Mun tashi kan ba shiri, don mun biyar da su da mun buge-buge.
Daga bisani na tuntuɓi Malam Sale Alhaji, sarkin kasuwan Talese, domin ƙarin haske kan batun.
Abin da ya faru shi ne, bayan an fito ƙarfe 2 a masallaci, sai aka ce mini ga layin ɗan dawa ya rikice, ana ka fashe buhuna. Na zo ne, sai na zo ne sai da wuri gaba ɗaya sun rushe rumfuna. Na fafasa buhuna ana ɗaya da kaya ana gudu da shi. Zai na ce to wannan umarnin daga wurin wa suka samu ba mai min magana. Don haka shi ya sa sai na kai report a wajen hakimi. Hakimin tura ni wajen da kashi. To da kace kuma zai nemi wanda musabbabin maganar yake a wurinsa, kana daga baya za ka samu komai.
An ce farashin kayan abinci ne ya tashi.
Haka ne. Haka ne.
To je kasuwan dai bata ci ba kenan na yan hatsi.
An gudu, mutane sun gudu.
To yanzu wani hali yake ciki?
To yanzu dai ina kan bincike.
Sai dai kuma jan tuntubi shugaban karamar hukumar Balanga, Bakari Keltuma, ya ce baya da cikakken bayanin abin da ya faru, domin kuwa baya garin a lokacin da tarzoma ya faru. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga wannan sakon. Jam'iyyar Democrat za ta fara gudanar da babban taron ta na kwana hudu ranar Litinin a dandalin da ake kira Wells Fargo Center da ke birnin Philadelphia, inda kusoshin jam'iyyar za su gabatar da jawabai kana a tsaye da 'yan takarar jam'iyyar a hukumance, abin da zai bata dama fara yakin neman zabe ga dangadan. A wannan taron ne kuma mutumin da Hillary Clinton ta zaba abokin takararta zai gabatar da jawabin sa na farko, ita kuma ta bayyana wa Amurkawa abin da yasa ta fi cancanta da zama shugaban Amurka. Ni Grace Alheri Abdu zan kasance idan ku a wannan taron da za a fara daga 25 zuwa 28 ga wannan wata na Yuli. Zan rika amsa tambayoyin ku masu sauraro da kuma na sauran tashoshin rediyo da talabijin abokan hulɗarmu kan wannan taron. Ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu. To madalla, ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya shigo da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Malam Garba na Hali Kamba, unguwar Dogon Rini Kamba, mai son sanin bambancin kalmar cin hanci da kalmar rashawa, da kuma yadda ake cin hanci da kuma yadda ake rashawar. Za kuma a ji amsar tambayar Malam mai nasara Nasara Funtuwa da Idi Idris, masu son sanin yadda tsarin agogon GMT wato Greenwich Mean Time yake, da kuma bambancinsa da agogo irin wanda ake amfani da shi a Najeriya. Bari mu fara da amsar tambayar Malam Garba na Hali Kamba kan bambancin kalmar cin hanci da kuma kalmar rashawa da kuma yadda ake yin su. Kan wannan mun yi sa'ar samun masanin harshen Hausa da kuma tarihin Hausa, kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar adana bayanai da kayan tarihi na yankin Abuja, Malam Sani Ballan Karo, wanda ya ce:
Assalamu alaikum, na ji tambayar shi Malam Garba na Hali Kamba dangane da bambanci tsakanin cin hanci da kuma rashawa. Waɗannan kalmomi guda biyu kalmomi ne daban-daban, amma kuma suna da kamanci tsakanin su, kuma suna da asali daban-daban. Ɗaya asalinta daga tushen Hausa ne, tsantsa, ɗaya kuma asalinta daga tushen Larabci ne. Kalmar cin hanci bahaushiyar kalmar ce, tsantsa, tun daga asali. Amma ita kalmar rashawa daga Larabci take, aka kuma Hausance ta ta zama abin da yanzu ake cewa rashawa. To abin da ya kawo yanzu kake yin su, su biyu suke tafiya jere, asalinsu daban-daban suke, amma masu aikin fassarar labaru a kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin da jaridu su ne suka kawo su, suka sayar da su a kasuwa harsunanmu. Inda yanzu muke ji, za ka ji ake cewa cin hanci da rashawa, amma a zahiri a ka'ida kowanne daban yake. A yadda Bahaushe yake kallon cin hanci daban ne da yadda Balarabe ko kuma shari'ar Musulunci da Musulunci ya yi tasiri a kan Hausawa, ake kallon wannan wato abin da ake kira rashawa. To yanzu ne zan yi bayanin su. Dalla-dalla, cin hanci dai shi ne a ba wa mutum ko kuma mai hukunci ko mai mulki ko wani magabaci ya yi wani abu da ake so ba bisa raɗinsa ba. Wato a wajen hukunci ko wajen wata magana tsakanin magabata da na ƙasa da su, ko kuma wajen masu mulki. Wannan ya shafi jami'an gwamnati, ya shafi alƙalai a sarakuna, ya shafi ma'aikatu a hukumomi da masarautu. To wannan shi ne cin hanci. Ina fata ya fahimta.
Amma Malam Sani, watakila zai so ya san me isa aka ce da abun cin hanci. Mecece alaƙar hanci da kuma ansar na goro ka aikata abin da ba bisa ka'ida yake ba?
wannan yana da wahalar sani amma sai dai a tunanina cin hanci Bahaushe ya dauke shi ne wato aka fi ki da baka gasan cin abinci da muke yi da baka ita ce halastacciyar hanya kuma wata dama ta zo aka kauce wa wannan
aka ci ta wata hanya ta daban
yawa ya gwamnati yadda aka saba ci sai kuma aka zo kuma ake ci ta wata hanyar daban
la shak haka
yawa wannan shi ne asalin inda shi malam Bahaushe ya kalli abin nan maimakon halastacciyar hanya ci da baka wa halaliyarsa halalin
An ci ta hanyar majina maimakon a ci ta hanyar baka da aka tsaga don a rinka cin abinci. Lalle ka. To, mun gode da wannan bayani. Sannan kuma watakila shi Garba zai so ya san daga wace kalmar Larabci aka samu rashawar. Koko dai a Larabci ma rashawar haka take.
Ai dama zan zo nan wajen.
Yawwa.
To, ita kalmar rashawa dama daga Larabci ta zo. Asalin ta ita ce rashawa. Wato rashawa. Kuma Hausa sai isa a ido rayi mai da ita rashawa. Me ma'anarta a Balarabiyar fahimta ko rashawa shi ne kamar yadda dai aka ambata a can baya a ba wa mutum wani abu yayi abin da bai kamata ba akan aikinsa ko kuma ya saba ka'ida. To amma ita rashawa inda ta bambanta da cin hanci ita ta fi cin hanci fa'i. Kalmar rashawa ta kunshi da wanda ibada rashawa da wanda ya karɓi rashawar da kuma wanda aka sa tsakani wato yan kanzayi da ake cewa masu gwazuwa su ne kudin
haka
wanda suke tsakani to duk sun yi tarayya a cikin rashawa da ake rashawa ne
ba ta
ga mun saɓani a Hausa akwai cin hanci daban akwai toshiyar baki daban akwai na gora daban duk wannan su ma hanyoyi ne
na rashawa din haka
ba din nau'o'i ne na rashawa ba ka ga Bahaushe shi ya bambanta su yake cin hanci yake toshiyar baki ya kuma zai ce na goro dan ya saka ya kalmar ka san kafin ka kalaro ki ta zo yana da fahimtar sa already akan cewar wato cin hanci ne abu kaza to kuwan shari'ar musulunci da tasirin musulunci da ake yi ake cewa rashawa shi ne sai abin ya zo ya shigo mana gaba ɗaya akan ake kallon sa ta wannan fuskar amma in ka faɗe su ka ce guda biyu cin hanci da rashawa ni a gani na abu ɗaya ka faɗa
haka
abu duk kusan abu ɗaya ka faɗa yawwa
haka ma jama'a sukan fahimta
yawwa haka suke fahimta amma kuma da ɗan bambanci ɗan ƙas bambanci bambancin shi ne in ka ce rashawa wa'ancin abubuwa guda uku bayarwa karɓa da kuso wato kai da kawowa tsakanin masu kuɗi nan kuma aka ce cin hanci toshiyar baki da kuma na goro saboda haka in ka ce rashawa ya fi faɗi
sai kuma ansar tambayar mai nasara nasara huntuwa da Idi Idris game da agogon GMT To game da wannan ga abin da ya sauƙaƙa. Na farko ko kuma a taƙaice GMT na nufin Greenwich Mean Time, wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shi ne, duniya a mulmule take kamar ƙwallo, kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya, wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantara da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak da zarar 12 rana ta yi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru. Au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da musamman ma na ƙasar Masar sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira. Ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya, wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. Kuma da yake duniya a mulmula take kamar ƙwallo, sai aka ƙaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar ƙololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu. Sai aka samu wannan ƙaddararren layin suna North and South Pole da Turanci wato sandar arewa zuwa kudu, sai kuma aka kaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai kololon sandar da kuma gindin sandar. Aka sa musu suna longitude. Aka kuma kaddari wani da'irin layin da ya raba kwallon duniya gida biyu sama da ƙasa. Aka sa masa suna Equator. Aka kaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan Equator din ko a ce arewa da kuma kudancin Equator masu nisa daidai tsakanin juna. Aka sa masa suna latitude. Sai aka ayyana Equator a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifiri ko babu. Haka zalika, ɗaya daga cikin ƙaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich kuma aka ƙaddari shi ne masomin sauran longitude ɗin. Wato aka ƙaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma Equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doron duniya muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Don haka za a iya gane duk inda mutum yake a doron duniya muddin aka san longitude ɗin wurin da kuma latitude ɗin wurin. Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar kwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360, kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360. Don haka sa'a guda daidai ne da digiri 15. Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafarsa. Wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci. Misali a yanzu karfe 11 na safe a Washington shine karfe 4 da agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe 10 agogon Washington ne zai zama karfe 4 da agogon Najeriya din. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da ke Abuja, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Shirin namu kenan na wannan jikon. Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau, Ibrahim zai sake shigowa da tawagarsa wannan karan da shirin mu tattauna wanda ke ƙarfafa buƙatar fahimtar juna tsakanin al'umma da kuma haɗin kan ƙasa. Kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
To Grace, wani kata farin bom ya tarwatse a tsakiyar masu zanga-zanga a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda kakakin ma'aikatar lafiya na kasar ya ce akalla mutane 61 ne suka mutu. Ya ƙara da cewa sama da 207 sun jikkata a wannan mummunan hari. 'Yan sanda a jihar Bahrain a Jamus sun ce yaron nan ɗan shekaru 18 da ya halaka mutane 9 ya kuma kashe kansa a birnin Munich da ke ƙasar Jamus ba shi da wata alaka da ƙungiyar ISIS, sai dai sun sami wani littafi da yake iza ɗalibai game da yadda ake ɗaukar fansa ko kuma dalilan da ya sa ɗaliban kan ɗauki fansa. 'Yar takarar nan ta Amurka, wato a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, Hillary Clinton ta zaɓi wani tsohon gwamna a jihar Virginia, wato Senata Tim Kaine, a matsayin wanda zai zame mata mataimaki. Haka kuma wani katafarin bom da ya fashe ya jimma mutane da yawa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, yanzu a madadin Usman Kabara da ya karanto labarai da kuma Ciyon Girma da ta haɗa shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri.